Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin na la'asiriyar yau Juma'a ta babbar rana. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya hantsa sabuwar gwamnati mai burin hada kan kawunan mutanen kasar, wadda ta hada da 'yan siyasa da 'yan adawa daga sassan kasar daban-daban. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai a kan wani asibitin yara da ke birnin Aleppo na kasar Siriya, yana cewa ba laifin kowa bane illa na sojojin shugaba Bashar al-Assad. Alkalin wata kotu a kasar Afirka ta Kudu ya faɗa yau Juma'a cewa hukuncin da wata kotu a shekarar 2009 ta yanke na jinjina tuhumar laifuka har 800 da ake zargin shugaban kasar Takwazuma da aikatawa bai dace ba.
Kanin labaran kenan. Masu kula da lamura a Najeriya na bayyana fargaban ganin umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar na shawo kan masu kai hare-hare bai kamar da hannun agogo a baya ba a ci gaban da gwamnati ke samu na wanzar da zaman lafiya. To sai dai jami'an tsaro sun ce babu dalilin wannan fargaba, domin kuwa
akwai ka'idoji. Baya ga kuma waɗannan ka'idoji ba za a yi abu da ka ba hakan nan, dole ne sai an tabbatar akwai bayanai da za su tabbatar ina za a je, ta yaya za a bullo.
Daga jamhuriyar Niger kuma wakilin mu ya aika mana da rahoto cewa
waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a yammacin Nijiya a wani ƙauye da ake ce ma Egrak a cikin gundumar Tilia a cikin jihar ta wajen Guriya Nijar.
Za ku kuma ji wani matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka a Najeriya na rage kashe kuɗi da sunan jinya a ƙasashen ƙetare. Usman Kabara zai shigo da shirin Musulunci Tushen Rayuwa, inda a yau ya taɓo batun amfani da yanar gizo wajen muzantawa waɗansu addinai. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu aure, assalamu alaikum. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya naɗa sabuwar gwamnati mai burin haɗa kawunan mutanen kasar, wadda ta haɗa da 'yan siyasa da 'yan adawa daga sassan kasar daban-daban. Shugaba Kiir ya bayyana sunayen ministoci 30, waɗanda 14 daga cikinsu mataimakinsa ne Riek Machar ya zaɓe su, sai kuma wasu da suka fito daga wasu jami'un siyasa daban-daban. A yau Juma'a ne dai aka rantsar da su a babban birnin kasar, wato Juba. Samar da wannan sabuwar gwamnati wata alama ce da ke cewa an dumfara hanyar aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da shugaban da mataimakinsa suka cimmawa a cikin watan Agustan bara. Yarjejeniyar sulhu ta tanadi samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda za ta shata tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasa da harkokin soja, kana ta yi zaɓe a cikin watanni 30 masu zuwa. Hawa kuma an shirya cewa za a ba da haɗin kai ga kotun da za ta hukunta waɗanda suka aikata ba daidai ba a lokacin yaƙi. Yawancin ministocin dai da aka naɗa mutane ne sanannu a fagen siyasar ƙasar, sai dai har yanzu akwai kwankwanto ko shin wannan tawagar ministoci za su yi aiki tare domin ciyar da ƙasar gaba.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai a kan wani asibitin yara da ke birnin Aleppo na ƙasar Siriya, yana cewa ba laifin kowa bane illa na sojojin shugaba Bashar al-Assad. Harin na jiya dai ya lalata asibitin nan da ke samun taimakon kungiyar ba da agaji ta likitocin da ake kira da Turanci Doctors Without Borders. Akalla yara 20 ne da wasu likitoci aka tabbatar sun mutu sakamakon wannan harin. Wannan harin dai bangare ne na fadace-fadacen da aka kwashe shekaru wato sa'o'i 24 ana yi a Aleppo tsakanin sojojin na Siriya da 'yan tawaye, wanda kuma ya yi dalilin mutuwar mutane har 60. Wannan ne ya sa Kerry ya yi kira ga Rasha, wadda babban ƙawar Siriya ce, da ta gaggauta shawo kan shugaban ƙasar Siriyan don a jawa rikicin birki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Alkalin kotun ƙasa Afirka ta Kudu ya faɗa yau Juma'a cewa hukuncin da wata kotu a shekarar 2009 ta yanke na jinjina tuhumar laifuka har 800 da ake zargin shugaban ƙasar Takwazuma da aikatawa bai dace ba, don haka yana kira da a sake shari'a baki ɗayanta. Alkali Aubrey Lidwaba na babban kotun na Pretoria ya ce san bai dace ba a jingine waɗannan tuhumar, kamata ya yi shugaba Zuma ya fuskanci shari'ar kamar yadda doka ta tanada.
da farko dai ko ta cin matsaya ne akan ta jingina wannan tuhume-tuhume sakamakon wasu wayoyin tarho da aka yi da lauyoyin Zuma suka saurara. Lauyoyin suka ce wannan tuhumar da aka soma yi wa Zuma tun a shekarar 2007 na iya zama wa wata bitar kullun siyasa ce, ko wani bangare ne na neman wata hanyar hana masa iya tsayawa takarar shugabancin kasar. Sabon hukuncin da kotun ta yanke a yau Juma'a na iya ƙarfafa kiraye-kirayen da wasu ke yi na cewa Zuma yayi murabus da kujerar sa ta mulki da ma har zama ɗan jam'iyyar sa ta African National Congress wato ANC sakamakon hukuncin da ta bayar mabambanta.
An kama mutane da yawa a daren jiya Alhamis lokacin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin raba faɗan da ya ɓarke tsakanin magoya bayan da kuma masu adawa da ɗan takarar nan na jam'iyyar Republican da ke kan gaba Donald Trump a kudancin jihar California. Abin ya kai ga sai da 'yan sandan kwantar da tarzoma bisa dawakai suka yi da'ira tsakanin ƙungiyoyin biyu a wajen ɗakin taron inda Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na yaƙin neman zaɓe. Wannan hargitsin har ya sa an fasa tagar wata motar 'yan sanda kana mutane da yawa sun samu rauni kafin daga bisani aka shawo kan matsalar. Tun farkon jawabin na Trump ya buɗe ne da kalaman ƙasƙanci kan Hillary Clinton. Yana cewa ba yadda za a yi ta samu damar tsayawa takarar shugabancin Amurka in ba don tana amfani da damar cewa ita mace bacce wadda ke neman kafa tarihi cewa ita ce macen farko da za ta zamo shugaban Amurka. Ya ce ba shakka tana amfani da damar cewa ita mace ce, abin da ya sa bai taɓa ganin an yi amfani da irin wannan damar ba.
Ministan harkokin waje na ƙasar Birtaniya ya gana da jami'an ƙasar Cuba domin tattauna batun cinikayya da yawon buɗe ido. Wannan dai ita ce haɗuwar wakilan ƙasashen ta farko tun a shekarar 1959. Jim kaɗan da saukarsa ƙasar ta Cuba, ministan na Ingila Philip Hammond, ya ce Birtaniya a shirye take ta daɗa ƙulla kyakkyawan hulɗa da ƙasar ta Cuba, har ma nan take iya rattaba hannu a kan wasu rijiyoyi da suka shafi harkar makamashi, ilmi da kuɗaɗe. Ya ce duk da yake ƙasashen biyu suna gudanar da tsarin gwamnati mabambanta, amma tun da gwamnatin ƙasar ta Cuba ta shiga cikin sabbin sauye-sauye akan harkokinta na yau da kullum, ciki ko hadarin tattalin arziki, don haka ƙasar Birtaniya tana mai sha'awar ganin ta ƙulla hulɗa da ita. Hammond ya ce fatarsa shi ne ganin an ƙarfafa dangantakar da za ta ƙara hulɗan kasuwanci, saka hannun jari tare da ƙarin yawon buɗe ido ga Cuba zuwa Birtaniya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda aka ambaci ta bakin kwamandan rundunar tsaro da ake kira Yaƙi Dole, Major General Leo Irabo. Yana cewa sun gano inda ƙungiyar Boko Haram ke tsare da 'yan matan Chibok. A cikin hirarsu da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya, ƙwararre kan harkokin tsaro da yaƙi da ta'addanci Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Jigawa, ya bayyana ta baba kan wannan lamari.
Wannan kusan zance ba a sashe yake, ba zai iya bugun ƙirjinsa ce bayan shekara ɗaya da tsori ba ga yadda suke ba. Ko da cikin a lokacin da aka kame 'yan matan nan ya fito ya ce ai ya san inda suke, a wannan lokacin ma za a zaton ba cikin hankalinsa yake ba, ma zance ma ba cikin hankalinsa yake da wannan zancen. Domin idan aka kama 'yan mata 200 ba zai yiwu ba a ajiye su buɗe ba, domin sun san ba mamaki idan aka tabbatar da inda suke a kawo musu hari. A ilimin sa na yaƙi, idan haka yake zaton suna gubiyu ba zai yiwu, ta ina ya samu information ɗin? Mun yadda akwai surveillance, ba zai yiwu ya fito yau ya ce mana ai ga su suna tattare buɗe nan da Najeriya, Zambia da Chadi ba. Wannan hankali gaskiya ba zai ɗauka ba. Ƙyan malam fa ina ne tabbatar maka fa suna dabarar su na yaƙi.
Dr. Muhammad Bello, mutum yake yi komandan irin wannan runduna ya faɗi magana kuma a tsaya ana ta baba a kanta, ba abun mamaki ba ne kuwa?
A'a, abun mamaki ne, ka gane ta fanni ya za a gan shi wato abun mamaki. Ta wani fannin kuma sai a yi zaton ai magana ta yi na siyasa. Idan ku magana ta yi na siyasa, ina jin hukumar soja za su kira shi su tambaye shi me ya sa wannan zancen.
Kai dai Muhammad Bello, iya saninka ga waɗannan lamura da nazarin da kai, kana ga matan nan dai ba zai yi mutum ɗaya ya bugi kirji ya ce ya san inda suke ba?
Ina ne tabbatar maka matan nan tun lokacin da aka kame su ya kamata a kai maka farmaki kashi ɗaya. Yana yiwuwa a lokacin wasu su ya zanto ajalinsu. ina ne tabbatar maka wasu su ma sune cikin waɗanda suke kaiwa wannan harin na ta'adda ko kuna bakin waken wasu su ma a yanzu sun yi ciki sun haifa wasu su a yanzu nake tabbatar maka ma sun mutu
ganin faifan bidiyo na wasu daga matan a talabijin na CNN na nuna suna raye koda kuwa ana kokonton wasun su ba sa raye in ba manta ba Irabu ya karbi aikin komanda daga manjan janar Hassan Umaru wanda ya dawo helkwatar sojoji a Abuja kuma komandan da suka gada janar Yusuf Abubakar ya rasu sakamakon hadarin mota kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
to har yanzu dangane da batun tsaro a Najeriya wakilin mu Umar Faruk Musa ya tattauna da Professor Al-Mustafa Osogi wanda kwararre ne akan harkokin tsaro da dokokin kasa da kuma kakakin rundunar sojin Najeriya Kanar Usman Sani Kuka Sheka kan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na shawo kan waɗanda ke karkashe al'umma ba gaira ba dalili Professor Al-Mustafa ya fara da cewa
kafin wannan abin ya faru masana aikata laifuffuka suna duba abin da ya zo ya zamanto har aka kai ga cewa wata kabila ce domin an so mu wannan abu tuntuntuni a yanar gizo-gizo na maganan fulani fulanin nan har aka zamanto cewa ta zamanto kalma ce da za a amfani da ita akan wannan suke ta'addanci ko ko gaddama ta gona ko ko wani abu da ya faru tsakanin jinsin jama'a da jinsin jama'a ko wani abu makamancin haka domin in ka duba ni abin da nake gani abu ne da ya faru tun daga fuskan siyasa da ya taso wannan da siyasa nan ta taso kila ka san duk in aka ce akwai yaki da cin hanci da rashawa wasu suna nan sai sun nemi wani abu da zai taso dan ya kawar da hankalin jama'a kan wannan abin da yake faruwa ilai zai fito ne ta kashe jama'a ne ko ta yin ba kasa zagon kasa ne abubuwa da dama wannan gwamnatin za ta komo wancan abin da yake kashe jama'a ne da dukiyoyin jama'a zai zaman to yafi muhimmanci akan gwamnatin nan fiye da yaki da cin hanci da rashawa
Kanar Usman a fahimtarka idan aka ba sojoji irin wannan umarnin anya idan suka je aiwatar da umarnin nan ba za a afka ma waɗanda ba sun hawa ko sauka ba a wannan karo ya za a yi a tabbatar da cewa umarnin shugaban ƙasar nan an aiwatar da shi bisa ga ƙa'ida ta zamani ba tare da an murƙushi wanda bai da hannu a wannan matsalar ba
to abinda nake so ka gane duk lokacin da aka ba da umarni ko buƙatar ito da sojoji na Najeriya su aiwatar da wani aiki na kawo zaman lafiya da makamantansu akwai ka'idoji baya ga kuma waɗannan ka'idoji ba za a yi abu da ka ba hakan nan dole ne sai an tabbatar akwai bayanai da za su tabbatar ina za a je ta yaya za a bullo kuma duk waɗanda suke da ruwa da tsaki galibin irin waɗannan abubuwan ana faɗakar da su saboda jama'a su fahimta idan kaga har an sami akasin haka saboda mutane wasu ai suke haddasa fitness kuma ba za su so su ga cewar an yi maganin fitness ba so za su yi bakin kokari su kawo zancen batunci ko kuma su bata mu ko jami'an tsaro ko gwamnati suna a hakikanin gaskiya duk ayyukan da muke yi daidai gurgurdan hali ana bin ka'ida wato sojoji ko kuma sojojin Najeriya yanzu misali kamar in aka ce lokacin zabe misali akwai ka'ida da ake ce ma code of conduct waɗannan ka'idoji ne da dole ka haƙƙeƙe da su sannan kuma kamar irin waɗannan abubuwa da na kwantar da tarzoma ko kuma kawo zaman lafiya a ƙasa in buƙatar haka ta yi akwai wani abin da muke faɗi a turance rules of engagement so waɗannan rules of engagement su ne suke
ka'idoji ne
ka'idojin aiki ne haka kuma ka san kwanaki ma sai da muka faɗakar da jama'a saboda su fahimci shin menene waɗannan ka'idojin ba ma su ba hatta su kansu sojoji sukan zo su yi ɗari-ɗari da yanayin aikin suke saboda yau idan na ga cewar wane yana nema zai kashe wane me ya kamata in yi ina ɗauke da bindiga tabbaci hakikan idan za ka ɗauki matakin da za ka hana shi idan har ta kai ga dole ne sai ka kai ga harbin shi dole za ka harbe shi.
La ilaha illallah Muhammad rasulillahi babu nisa Allah.
To sai kuma jamhuriyar Niger inda waɗansu mutane da ba san ko su wane ne ba suka kai hari a wani ƙauye da ake kira Ekrak a cikin gunduma Tili a jihar Tawa wakilin Haruna Mamman Bako na ɗauke da ci gaban rahoton
Maharan sun yi wa jandarmun da suka kai tsaro a kasuwar Kontampauna ne, inda suka kashe jami'i guda kuma biyu suka ji ciwo. Daga bisani sun arce, inda suka diba cikin takare. Majiya mai tushe ta tabbatar mini da wannan labari, inda rahotanni daga wannan yankin suka ce jami'an tsaro da ke wannan sashen na kasar yanzu haka sun fantsama wajen neman waɗanda suka kawo wannan hari da zumar kamo waɗanda suka tabka wannan danya aiki. Haruna Mamman Bako, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 11 da kwata na Asuba. Idan muka shigo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau, za ku ji tsokacin al'ummar jihar Kaduna kan dokokin da gwamnatin jihar ta kafa cikin shekara guda da hawanta mulki.
Duk da yake dai kowane ɗan ƙasa na da ƴancin fita domin neman waraka ga cutar da ke damunsa babban abin takaici, inji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a tabakin ministan lafiya. Shine yadda ƴan ƙasar suke yin tururuwa a ƙasashen waje domin neman maganin rashin lafiya, duk da cewa akasarin cuce-cucen ana iya maganin su a nan Najeriya.
Estimate shows that Nigerians lose about $1 billion annually to medical tourism abroad.
Yace kiyasi ya nuna cewa Najeriya tana asarar kuɗaɗe da adadin su ya kai dala Amurka 100,000 kowace shekara da ƴan ƙasar suke kashewa a yawon neman lafiya a wasu ƙasashe. Wannan adadin ya mazarta adadin kasafin kuɗi na wasu jihohi a Najeriya. Don haka shugaban yace daga yanzu gwamnati ba za ta ƙara kashe kuɗin jama'a ba domin nema wa jami'an ta magani a ƙasashen waje, musamman akan cutukan da za a iya maganin su a nan cikin gida. To sai dai duk da yake gwamnatin ta Najeriya ta yi alƙawarin kyautata tsarin na kiwon lafiya domin aiwatar da wannan ƙudurin nata, mahalarta taron na ganin lamarin da wuya, duk da yake dai zai yi tasirin gaske wajen bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a ƙasar.
Sunana Nuruddin Umar, ni likita ne daga Gombe. To kaga in dai har gwamnati za ta iya inganta al'amarin lafiya a ƙasar nan, kaga waɗanda ma ba su da halin zuwa ƙasashen waje din za su samu dama su samu irin wannan kula din da ake yi a kasar wajen ba tare da har sai sun je wani ƙasa ba. Sannan kuma yanayin asibitocin namu ne ba wai ba mu da ƙwararrun ba ne, akwai fanni da yawa da muke da ƙwararrun, amma kayan aikin ne ko kuma abin da suke bukata su yi aiki da shi.
Ni ne Dr. Nuhu Bile. Idan har aka ce za a rage, a duba, a ƙayyade, a tantance, a tabbatar akan cewa wannan ciwon ya kamata a kai waje, sai a tura a kai. Amma kuma waɗanda aka tabbata, wasu ba suka dauki matayensu domin suna da hali su tura waje su je su haihu haka kawai. Saboda haka ina gani kaman wannan magana na shugaban ƙasa abu ne mai kyau, sannan kuma abu ne wanda zai iya inganta harka na kiwon lafiya a Najeriya.
Sunana Dr. Sule Ahmed Saidu.
Muna kyautata zaton cewa tunda har yayi maganan nan, gwamnati za ta yi abin da ya kamata ta tabbatar cewa ma'aikatanmu na kiwon lafiya da sauran na'urorin da ake bukata ya zama yadda yawancin rashin lafiyar da ake yi a ƙasar nan za mu zamanto cewa mun shirya, saboda tunkaran irin rashin lafiyar da yawancin Nigerians ke samu.
Wannan na zuwa ne dai a babban taron kungiyar likitoci ta Najeriya a Sokoto, inda kuma aka zaɓi sababbin shugabannin kungiyar na ƙasa. Kuma taron ya zo ne daidai lokacin da gwamnati ke kokarin dinke wata tankiya tsakaninta da kungiyar likitocin, wacce ke barazanar shiga yajin aiki muddin gwamnati bata biya wasu bukatunta ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Rahoton Mustapha Murtala Faruk Sanyinna kan matsayin gwamnatin jihar tarayyar Najeriya kan batun zuwa jinya kasashen ƙetare. To al'ummar jihar Kaduna kuma suna tsokaci kan dokokin da gwamnatin jihar ta kafa cikin shekara guda da hawanta mulki.
A demokradiyya shi gwamnatin mutane kake, in za a yi doka demokradiyya akwai mataki da ke dauka, sannan su kira abin da ke cewa jin ra'ayin mutane. Wannan dokokin da ke kawo jihar Kaduna ko suna da kyau, to ya kamata dokon soja.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na yamma domin jin ƙarin bayani. Yanzu dai ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jilal wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A wannan makon shirin Musulunci tushen rayuwa zai tabo wata babban magana ne. Wata dabi'a da matasa ko kuma yawancin mutane suka dauka shine na shiga shafin yanar gizo kamar irin su shafukan nan na sada zumunci inda maimakon ayi abotar da za a karu juna sai ka ji ana ta zagin addinin juna suna zagi a tsakanin su dangane da bambancin aqida ko kuma bambancin hanya ko wata fahimta a cikin addinin musulunci ko kuma kaji wa'anda ba musulmi ba ana zagin su ko kuma su suna zagi to shin irin wa'annan dabi'u wayaya suke ne a cikin musulunci wannan ce ta sa wakilin sashin Hausa Hassan Maina Kaina ya jiyo mana ta bakin wani shehin malami wato limamin masarautar Pataskum mai suna Malam Isa Garba Auta inda ya fara da tambayar sa shin wai ina matsayar wannan dabi'a ne a musulunci
bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim la hawla wala quwwata illa billah to wannan al'amari dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da al'amari ne wanda ya saba kaidar addini baki ɗayan sa dukkan tsari da aka yi musulunci tsari ne wanda yake ya samu asali daga asalin alqur'ani kuma duk sahabban da suka tafi sun tafi akan tsari na alqur'ani ko da bambancin mazhaba da aka samu ba wai an samu bambancin mazhaban nan akan suna zage-zagen juna bane misali muna da mazhabobi wanda aka san su shahararru guda hudu sannan kuma ba za a rasa wata mazhaba ta biyar ba kamar imaniya to irin waɗannan dai dukkan karkasuwan mazhabobin nan sun kasu ne bisa ga neman fahimtar addini da kuma bincike akan al'amarin addini wannan yana ganin abinda wannan yake yi kaman daidai ne amma ba daidai bane sai ta misali yana kokarin ya nemi menene al'amarin da zai zama daidai kuma duka sukan tafi ne akan Qur'ani da hadisi duk abin da ka gani suna yi amma ba wai sun kasu bane a bambancin mazhaba ko sun kasu don son ra'ayi ko kuma don kin jinin juna wallahi babu wannan ko guda daya cikin addini amma abin da yake faruwa na yanzu wanda yake rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala samun duk wani abin da ya shafi waya din nan in ka nan ne wannan ne da mun suna cikin wata rahama da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya riga ya dan su rahamomin sun bayyana amma wa yakulu fala ta'ala muna a gaba za a saki ku dan su rahama wanda cewa ba ku san su ba Allah kuma zai kawo su don haka wannan ni'ima ce wacce take za ta ce da addinin musulunci gaba ba wai ni'ima ce kuma da za a shiga ana zage-zagen juna a cikin addinin musulunci wanda yake tun asali babu wannan ina gani sai dai mu ce Allah kiyaye kuma Allah kawo sauki kuma Allah ba mu fahimtar addinin mu dai sai akan abin da yake shine daidai na addini kuma wanda za su duk magana akan juna su fahimci Qur'ani su fahimci hadisi su fahimci su da kansu a junan su din su suna matsayin almajirai ne ko kuma malamai ne to dai su dauka cewa duk abin da suke suna kokarin a fahimtar da jama'a addini ne amma babu zagi a cikin musulmi ko kwaya daya ko hanya daya babu shi wannan shine muke ganin kamar hasara ce a musulunci da kuma zubar da mutuncin musulunci ma da kansa abin da yake in ya zubar da musulunci ya zubar da mutuncin musulunci ya zubar da mutuncin musulmin wannan shine hasarar da yake musulmi sun samu a rayuwarsu kasancewar kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi tsarin annabawa ya kawo su yana ce musu baki ɗayan annabawa Allah ya yi su ne don su yi wa mutane albihir da aljanna su yi musu gargadi da wuta amma ina tabbatar maka ko gobe wanda ya san abin da yake yi to in ya ji wani yana zagin wani musulmi dan uwansa ko kuma yana zagin wani mai addini da ba irin addinin sa ɗaya ba wallahi yana jin takaicin wannan abu kwarai da gaske kuma abin takaici ne a cikin musulmi su suke juna haka ce kuma suna neman fahimtar addinin musulunci ne wanda duk abin da ya saba to ya saba abin da ya zama daidai ya zama daidai abin da yake za a iya ayi bayani akan sa ayi bayani akan sa in an shigar da shi ya shiga cikin musulunci to ya samu hanyar shiga ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wani wanda ya kawo wata hanya a cikin addinin musulunci sabuwa ta zagin mutane ko kuma ta kushe mutane ko kuma ta wani abu da yake take babu ita a Qur'ani babu ita a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ita a sanin addini to wannan abu na ta ne an mayar masa musulmi ba za su yi aiki da shi wannan muke fatan duk waɗanda suka ɗauki irin wannan aqida sai tunanin cewa irin rahaman nan da Allah ya mana ne don mu ƙara karatu ya mana ne don mu ƙara fahimtar juna ya mana ne don mu zama da shi alkhairi a gare mu ba don ya zama sharri a gare mu ba wayar gaba ɗayan ta ma an yi ta ne don alkhairi sannan kuma abubuwan da ake na intanet wannan duka an yi ne don alkhairi amma in mutum ya juya alkhairi ya koma sharri yana juyawa ya koma sharri saboda da yawa za ka gani suna amfani da wannan hanya wajen sata wajen waɗansu abubuwa dai to kaga dukkanin alkhairi ya ka juya ya zama sharri ba amma ina ba da shawara ga waɗanda suke suna irin wannan masu shiga internet su zagi juna ko kuma Facebook su zagi juna ko kuma wani abu su zagi juna to don Allah su nemi shin wannan abu da suke din a cikin addinin musulunci ne zai kara kuma a cikin addinin musulunci ne zai jawo ko menene riban irin haka ne a cikin addinin musulunci babu wata riba sai dai watsar da addinin kawai wannan da fatan Allah subhanahu wataala ya sa masu yin haka su gane wanda kuma ba su suka fahimta muna fata za su ci gaba da fahimtar da junansu zauna lafiya yi addinin su yadda Allah subhanahu wataala yake son a yi addini yadda aka bukace su su yi addinin su zama da shi aka suke yi su zan rahama ga mutane kar su zama malaman da suke azaba ga mutane Allah kiyaye
mu muna godiya malam Isa Garbauta da fatan mun ji Allah kuma ya sa mu dace in Allah ya kai mu wani makon za ku ji ta bakin wani malamin domin kuwa za mu dauki malamai daban-daban na dariku daban-daban domin bayyana mana yadda abin yake a musulunci a madadin Hassan Maina kaina da ya jiyo mana ta bakin malamin Ciyo Bahiro Diodone shine ya hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
kazare da bata da nono Allah shi kati dadi
to madalla sai kuma rayo da kuka aika mana ta hanyar email
zan fara ni da sakon Abdulsalam Muhammadu Lima Tsagim kace hakika matakin da wasu iyaye suka dauka a kasar Syria na son zaman ƴaƴan su a gidajen su maimakon zuwa makarantar kungiyar ISIS sun yi daidai domin ta haka ne ake samu ƴan ta'adda a duniya haba masu kamfanin wutar lantarki na daura da kewaye sai da kuka ga lokacin albashi yayi kuke sako mana wuta akai-akai don biyan bukatar kanku na amsan kudade a hannun jama'a wanda daga baya ku koma yar gidan jiya ya kamata ku gyara aikin ku ba yaudara ba sako daga Salisu Iyu Daura take ba ta fito daga Ahmadu manaja daga Bauchi angon karufin madaki kace salam muryar Amurka ku bani dama in kira ga gwamnatin jihar Bauchi barista Muhammad Abubakar da Hamza Tabiyan ma'aikatan gwamnatin jihar albashin su musamman ma malamai da ƴan fansho domin a gaskiya waɗannan mutane suna cikin mummunar yanayin kuncin rayuwa shi kuma mai nasara nasara huntuwa cewa yi makudan kudaden da aka baiwa ƴan majalisun Najeriya wato kudaden rayuwar mazabu mu dai ƴan majalisun mu na jihar Katsina sun yi biris da al'ummar su babu wani bayani da suka yi mana fallantana inda kudaden suka makare da kashe so tafto daga Iliyasu Muhammad Tungan Bako kace matasan unguwar Badarawa da Kwaru ya kamata ku shiga taitayinku kada ku jawo mana bala'in fadar addini a Kaduna ko kuma iyaye ku jawo ƴaƴanku kunni idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira
Abubakar Janaidu da ra'ayin masu sauraro kafin mu karkare ga takaitattun labarai
da takaitattun shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya nada sabuwar gwamnati mai burin hada kawunan kan kasar wadda ta hada da ƴan siyasa da ƴan adawa daga sassan kasar daban-daban shugaba Kiir ya bayyana sunayen ministoci 30 waɗanda 14 daga cikin su mataimakin sa Riek Machar ne ya zabe su sai kuma wasu da suka fito daga wasu jami'an siyasa daban-daban a yau Juma'a ne dai aka rantsar da waɗannan sabbin ministoci a babban birnin kasar wato Juba Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai a kan wani asibitin yara da ke birnin Aleppo na ƙasar Syria yana cewa ba laifin kowa bane illa na sojojin shugaba Bashar al-Assad harin na jiya dai ya lalata asibitin nan da ke da samun taimakon kungiyar ba da agaji ta likitocin nan da ake kira da Turanci Doctors Without Borders Alƙalin wata kotu a ƙasar Afirka ta Kudu ya faɗa yau Juma'a cewa hukuncin da wata kotu a shekarar 2009 ta yanke na jingina tuhumar laifuka har 800 da ake zargin shugaban ƙasa Jacob Zuma da aikatawa bai dace ba. Don haka yana kira da a sake shari'ar baki ɗayanta. Alƙali Robert Lewamba na babban kotun ta Pretoria sam ya ce bai dace a jingina wannan tuhumar ba.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mu sallama bari mu ka gaisuwa ta'aziyya ga iyalan Mama Tabita Musa Jibo a Bukuru da kabilar Irigoy baki daya domin rasuwar Dr. Musa Nuhu Jibo wanda aka janaiza sajiya a Jos Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin ni da kuma Ladan Ibrahim Ayawa da kuma Malama Julie da ta hada shirin sai kuma injiniyan mu na yau Chan ya mu tattara inamu mai gefe domin ba Halima da Jamila Fili su gabatar da shirin matasa wato yau da gobe malamai bismillah